Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 22 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahara Amin Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labaran.
To a wannan makon ne shugaban Russia Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka da dama a wani wurin shakatawa dake garin Sochi. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce za su bar wasu dakarun Amurka da za su tsare filayen hakan mai dake arewa maso gabashin Syria. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da ciccakar ƴan jam'iyyar Democrat da kafafen yaɗa labarai bayan ƙorafe-ƙorafen da suka kai ga soke shirinsa na yin taron ƙungiyar ƙasashen G7.
Kanun labaran kenan. To ko me yasa ɗaruruwan mutane yake ta gudu daga wasu ƙauyukan jihar Kaduna yanzu?
Sai a zuwa kama namiji mai gida da iyali a kama su a tafi da shi. Sai a tsara mashi kuɗi ₦1-2 million. Bayan haka sun zo wani gari ana ce mashi Sharu sun kashe mutum 6 sun kore shanun garin.
To Allah shi kyauta, idan mun kada ƙasar Ghana kuma za a ji cewa shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo ya sha alwashin ƙarfafa sojojin ƙasar da yadda za su iya fitattakar ƴan ta'adda. Sannan a shirin nan na tsaka mai wuya yau za a ji ci gaban fahimtar da juna da wasu ƙwararru ke yi kan manyan mashabobin Islama a Najeriya da zammar fayyace juna. Amma da farko sai an sha cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. A wannan makon ne shugaban Russia Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka da dama a wani wurin shakatawa dake garin Sochi, inda za su gudanar da wani taron kwanaki 2. Wannan taro shine na farko da shugabannin kasashen nahiyar ta Afirka za su halarta a Rasha tun bayan rugujewar tarayyar Soviet a shekarar 1991. Kamar yadda jami'an fadar gwamnatin Kremlin suka bayyana, taron zai mayar da hankali ne wajen yin ƙarin haske kan dalilan da ya sa Rasha ta sake mayar da hankalinta kan nahiyar ta Afirka, tare da nuna wa shugabanninta cewa Rasha ta farfado daga kallon da ake mata na ƙasar da ta durƙushe. A makon da ya gabata, kakakin shugaba Putin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa Rasha na da abubuwan da za su ƙarfafa dangantaka da takwarorinta na nahiyar Afirka. A wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara kan harkokin yaɗa labarai Malam Garba Yusuf, wacce muryar Amurka ta samu, ta nuna cewa tuni shugaban Najeriya ya isa garin na Sochi domin halartar taron wanda zai mayar da hankali kan batutuwan tattalin arziki, zaman lafiya, tsaro da kuma ci gaban ƙasa. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce za su bar wasu dakarun Amurka da za su tsare filayen hakan mai dake arewa maso gabashin Syria domin kada su fada hannun mayakan ISIS. Wani ayari mai motoci sama da 100 cike da dakarun Amurka ya ketara zuwa Iraki daga Syria a jiya Litinin, a wani bangare na umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar na janyewar dakarun Amurka daga arewacin Syria. Amma Esper ya ce har yanzu wasu sojojin Amurkan suna ci gaba da yin sintiri a kusa da filayen hakarman tare da mayakan kurdawan da ke jagorantar gamayyar dakarun SDF. A ranar Lahadin da ta gabata, shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa filayen man na ƙarƙashin ikonsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da caccakar 'yan jam'iyyar Democrat da kafafen yaɗa labarai bayan ƙorafe-ƙorafen da suka kai ga soke shirinsa na yin taron ƙungiyar ƙasashe bakwai mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawar da ya mallaka a jihar Florida. Sashen doka na ɗaya sakin layi na tara a kundin tsarin mulkin Amurka ya hana ma'aikatan gwamnatin tarayya su karɓi wani kuɗi daga gwamnatin wata ƙasa a matsayin biyan kuɗin wani aiki da suka yi don gujewa tasirin cin hanci da rashawa. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata, gwamnatin Trump ta sanar da cewa a shekara mai zuwa ne za a gudanar da taron ƙoli na ƙungiyar ƙasashe bakwai mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawa na Trump mai suna Doral Resort. Sanarwar da ta fuskanci suka da ƙorafe-ƙorafe daga 'yan majalisar dokoki ciki har da 'yan jam'iyyar ta Republican. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya gaza kafa sabuwar gwamnati bayan zaben 'yan majalisa da bai kammalu ba a watan da ya gabata. Lamarin da ya baiwa babban abokin hamayyarsa Benny Gantz damar yunkurin hada kan 'yan majalisar dokoki masu rinjaye tare da nufin zama sabon shugaban kasar. Netanyahu, wanda ya kasance prime minister kasar da ya fi dadewa a karagan mulki, na neman yin wa'adi na biyar a matsayin prime minister. Amma Netanyahu, wanda har iya yau shi ne shugaban jam'iyyar Likud masu ra'ayin mazanjiya, ya faɗa wa shugaban Isra'ila Reuven Rivlin cewa ya gaza samun rinjayen kujeru 61 a majalisar dokokin ƙasar ta hanyar kafa gwamnatin haɗaka tare da babbar jam'iyyar adawa ta Blue and White da Gantz ke jagoranta. Rivlin ya ce a yanzu zai ba Gantz tsohon shugaban tsaron Isra'ila kwanaki 28 don ƙoƙarin kafa gwamnati duk da cewa shi ma yana fuskantar ƙalubale. Bisa doka, idan Gantz ya gaza kafa gwamnatin cikin kwanaki 28, kowanne ɗan majalisa na iya ƙoƙarin kafa gwamnati a cikin kwanaki 21 bayan cikar wannan wa'adi. Idan hakan kuma ta ci tura, ya zama alatilas ƙasar ta Isra'ila ta gudanar da sabon zaben 'yan majalisar dokoki na uku a cikin watanni 6.
Zahara Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai ka ce bala'in dajin zamfara din nan da ya dan lafa kaurani yayi zuwa wasu wuraren saboda an yi ta kashe mutane da sace-sacen dukiyoyin su a karamar hukumar Igabi ta jihar Kaduna, ta yadda daruruwan su ko ma dai dubbai suka yi ta gudu zuwa neman mafaka a wasu wurare na nesa. Isa Lawal Ikara gare ka.
Al'ummar da suka yi hijira domin fakewa a wata makarantar firamare da ke garin birnin Yaren karamar hukumar Igabi sun koka game da irin halin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki. Alhaji Jibrin Ya'u shine dagacin garin Jura, ɗaya daga cikin garuruwan da waɗannan harhare suka shafa.
Kai harhare ni kaina gidana, an zo gidana an kwashe min mata na biyu kowace da goyo, kuma kwanan su 11 cikin dajin. Sannan kuma akwai unguwanni daban-daban wanda aka je, har ma akwai inda suka kashe rai, kamar Gigane tsohuwa, kamar Kyauro sun kashe rai, sun kwashi mutum biyu. Gigane sun kashe rai, sun kwashi shanu 10 da kuma mashin guda 2. Duk wanda suka samu ba za su bar shi ba, saboda haka abubuwan suka firgita mu, muka baro gidajenmu don mu samu mu tsira da rayuwarmu.
Yanzu garuruwa nawa kenan aka taso?
a takaice akwai garuruwa guda 18 wasu ma sun kai zariya wasu ma sun wuce zariya
to ko wani irin hali waɗannan ƴan gudun hijira ke ciki biyo bayan baro gonakin su da kayan da suka noma da garuruwan su
sunana Rabiu Sa'idu daga Jura sai a zo a kama namiji mai gida da iyali a kama su a tafi da shi sai ya asara mishi kudi miliyan 1 miliyan 2 bayan haka ne sun zo wani gari ana ce mishi Sharu sun kashe mutum 6 sun kore shanan gari a bara sun zo unguwan gida ƙauyen Jura ne sun kashe mutum 5 a garin ku akwai kisa aran nan an kashe dan wana an kama kanin shi kanina da dan shi
sunana Salamu daga unguwan gidi hal muna halin haula'i tunda muna cikin fitina zo da mu zamu zuwa gona gona ta take make mu da inda zamu koma mahallin mu mu zauna ko da ba mu ba mu abinci ban muna da abincin mu a gida
sunana Alhaji Isa unguwan gidi bai ku sun wuce 50 amma ba inda ba su banna ba tunda ba inda ba ba kinafin ba duk sun iya ta mutanen garin mu a garin mu sai mu lami dubu kusan 3 a garin mu kawai amma ba ko da
mallan Haruna unguwan gidi tun daga farko da suka fara dauke mana dukiyoyi a kalla na ina da saniya sama da kafa 100 amma babu arziki dole cikin dare aka zo aka kore mana saniyan gaba daya suka zo cikin unguwan mu suka kashe mana jama'a guda 5 suka zo suka shiga ta mana da hankula barmu da mata take mu da ƴaƴan mu ba mu zauna a gida a kalla yanzu mun samu wata zai kai 3 rabon da mu kwanta a cikin gidajen mu
sunana Maryam Abubakar Jura gaskiya muna kwana ne cikin fargaba mazan ba sa bacci sun koro mu daga garin da muke
wannan matsalar tsaro da ya tasa commissioner tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan ya kai wata ziyara a daya daga cikin guraren da waɗannan ƴan gudun hijira ke zaune kuma ya ce gwamnati na daukan mataki
duk gundubatan mutane suka yi kaura daga kauyukan su zuwa wannan makarantar take garin Birnin Yaro to mun masu bayani san ka san ka akan matakan tsaro wanda gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro suka dauka mu dai ko abin da muke so shine a taimakawa jami'an tsaro da bayanai na sirri a fallasa mana suwa ke basu Peter suwa ke sai musu abinci suwa ke musu charging wayoyin salula da kuma sauran abubuwa
Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
kuma a gaida Isa daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana inda shugaba Nana Akufo-Addo yace za a samu masojojin kasar kayan aiki baya ga koya musu dabaru ta yadda za su iya gaggauta daƙil duk wani ta'addanci idan ya kunu kai baya kuma ga aikin tabbatar da haɗin kan ƙasa da suke yi daga ganar ga wakilin Ridwan Abbas da cikakken rahoton
kadetin din sun nishadantar da babban komandan su da sauran baki da wani kasaitaccen atisayi shugaba Akufo-Addo yayi kiran sojojin su tabbatar da haɗin kai da kasancewar kasar uwa daya uba daya kamata yayi ku yi abin da zai kawo haɗin kai da kuma kasar wuri daya haka kuma ku tuna da matsayin kasar a zancen girmar ta idanuwar duniya ana ɗaukaka ta a matsayin ginshikin zama lafiya da kwanciyar hankali cikin Afirka kuma ta tabbatar da mulkin demokradiya har yau kuma muna fariya da yabawar da ake mana a fannin aiwatar da zama lafiya akan haka kuma kuna buƙatar ku kiyaye kanku daga duk wani abu da zai saka sunan kasar da sojin Ghana cikin wani kwamacala aika aikanku su kasance ɗaukaka mutunci ko da girman zarra ne na sojin Ghana tare kuma da tabbatar da matsayi da zuri'ar sojojin Ghana da suka gabace ku sun ka kafa shugaba Akufo-Addo ta zayyana matakan da gwamnatinsa ta shimfiɗa gumbari sojojin Ghana su zama ƙarfafan rukuni wannan ya hada da bayar da motocin sulke 33 da za su taimaka musu yaƙi da ta'addanci gwamnati ba ta gajiya a kokarinta na farfado da sojin Ghana ta zama wata ƙarfafan rukuni za mu ci gaba da bayar da taimako da ɗaukan nauyin sojin Ghana a ci gaban ƙasar mu gunkinsa sojin Ghana da kayan aiki shekaran nan na bayar da motar safa-safa 55 da Toyota Land Cruiser 40 da Toyota Hilux 50 abin da ya zama bangaren farko na motoci 138 na aiki samfali daban-daban daban-daban. Muna ɗaukan matakai mu magance tarin kalubalen da sojin Ghana ke fuskanta cikin shekaru da suka gabata. Gwamnati na ci gaba da tallafawa sojoji a babban matsayi na yaki da ta'addanci da halayen tada zaune tsaye. Akan haka rundunar na ci gaba da samun horo na yaki da ta'addanci ciki da wajen kasar. Benedict Katiyani ya burge a fannin da'a inda aka bashi takobin girma da ake ba ofisa cadet da yafi kowa kokari. Redwanu Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na Murera Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Redwan, a shirinmu na hantsi za a ji cewa
maganin gargajiya a koyar a hanya ta nizamiya, to a nan ne kawai zai shi ma karan kanshi zai ji yana mataki kaza na ilimi na Bature ma yana mataki kaza, shine abin da ke faruwa a dukkan duniya. Wuraren da ake cewa sun ci gaba kamar China, India, dukkan mai maganin gargajiya yana da wani mataki na ilimi wanda ba za ka rena mishi ba.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu karfe 1:15 a nan asuba agogon yankin wanda ya hada da birnin Washington DC, kuma lokaci ne da za ku da gefe guda Ali Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shirin sana
saka mai wuya.
Al-Qur'ani ya tabbatar shi a cikinsa, akalla ayoyi guda biyu sun tabbatar cewa Qur'ani babu dadi babu ragi a cikinsa. Sai wani ya zo ya ce Al-Qur'anin nan an yi kare-kare da yawa, an yi rage-rage da yawa.
Batun muta ni abin da nake kokarin ce shi ne yanda suke cewa muta din kanta shi a ta yarda da muta. A malaman Ahlus-Sunna ma akwai wanda suka yarda da muta.
Kamar su waye?
Kamar Imam Malik. Babu wanda ya ce maka annabi ya hana muta komin karatunsa komin iliminsa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wishin me bambancin yan Shi'a da sauran mabiya wasu mazhabobi na musulunci idan ana maganar yawan limamai ko kuma sahabbai? Gaskiya ne Imam Malik ya yarda da kidar auren mutu'a, me matsayin yan Shi'a ma akan Sayyida Aisha? Sannan ina gaskiyar zargin da jigogin izala suke wa yan Shi'a na cewa sun nema ko kuma suna neman su canja fasalin Alkur'ani shi kansa mai tsarki? Duk wannan suna cikin batutuwan da in Allah ya dama na son mu taba su a cikin shirin yau da za mu kawo muku na ci gaban muhawarar da ta gudana a zamanin nan musamman da muka shirya kwanakin baya a babban ofishin gidan rediyo na Namore Amurka da ke birnin Abuja na tarayyar Najeriya, inda muka samu wakilcin wakilan ita Shi'a ɗin da Izala da Tijaniya haɗe da wakilan 'yan sanda, kristoci, matasa da mata da sauransu. Jimillar mutane 10 suka wakilci sassa daban-daban a wannan zaman da muka yi, kuma sun haɗa da Muhammad Ibrahim Gamawa da ya wakilci ita ƙungiyar Shi'a ɗin fannin IMN, da kuma da Kutafi Sa'id na cibiyar Haidar Shi'a Santa da ke Kano, da Profesa Umar Labdo da ya wakilci ƙungiyar Izala, da Yahaya Al-Kasim na Tijaniya, da Pasto Aminci Abu na kristoci. Akwai kuma Rahama Abdulmajid da ke wakiltar mata, ga su Jafar Jafar masu wakiltar kafofin watsa labarai, akwai da Kuta Abubakar Umar Kyari mai fasali ko fashin baki kan harkokin siyasa daga Jami'ar Abuja, akwai kuma Comrade Aliyu Aziri masanin harkokin tsaro, da kuma wani jami'in 'yan sanda wanda ya ce shi ba a bashi ne ya yi magana ba, don haka bai ce komai ba. To a shirinmu na farko in ka saurare shi wanda ya gabata ranar Talata da ta wuce, ba shakka ka je da muka fayyace ma'anar Shi'a da wasu daga cikin manufofinta, da kuma musamman irin kallon da suke wa juna tsakaninta da Izala. To a yau za mu tashi ne daga yanda Al-Kasim Yahaya mai wakiltar ƙungiyar Tijaniya shi ma zai gaya mana irin fahimtar su game da ita Shi'a ɗin da alƙiblolinta da kuma musamman manufofinta a cikin Najeriya.
Ga tarihin Najeriya, abubuwan da suka faru da yawa ya gwada wasu ababuwa na rishin zaman lafiya da wasu ababuwa da suka kawo da ɓangaren Shi'a.
A matsayin ku na Tijaniya, me ku damu ku game da shi?
A matsayin mu akwai ababuwa da yawa wanda yake inda wurin ga mahalli ne da littattafan Shi'a suka zo da shi. Idan za mu magana Shi'a sai magana da manyan littattafansu da manyan jagogori suka nuna, ba ma kawai hujja da shugabannin Najeriya ba. Abin da ya zo cikin littattafansu waɗanda suka yarda da su, waɗanda yake mu Ahlus-Sunna wal Jama'a wasu ba mu yarda da su ba. Amma abu mafi girma shine maganar shugabanci. Maganar shugabanci duk wani wanda ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne, shiryayye ne, duk shugabannin da ake magana, duk wani mutumin da ya siffantu da halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake tarbiyyar al'umma zuwa ga halin kirki, ga sunna, ga karantawa annabi, shi ma jagora ne. Sai samu a mazhabin Hanafi Shehu Ahmad Tijani ya zama babban jagora, jinin annabi kuma jagoran manzo Allah wanda yake da almajirai miliyoyi. da ganin halayensu da ɗabi'unsu yau Najeriya idan ka kalli gidajen ilimi da ka cire gidajen gaba ɗaya ba Qur'ani a Najeriya da ka cire gidajen yau ba hadisi yau in ka ce kana bidan malaman hadisi kaga kana magana irin su Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Saleh irin su Shehu Dahiru Usman Bauchi to duk waɗannan tarbiya ana gana dadin icce ne daga ɗiyan iccen to wannan shine tarbiya ta Tijaniya kuma ta Shehu Tijani
to Muhammad Ibrahim zan saki mai dawo don kadan duk abubuwan da yake magana game da kai ne ko game da ku ne daga cikin duk abubuwan da kaje wani martani zaka mai da ka dauki abubuwan da kaje daga ƴan
uwan na ji maganganun Professor Labdo dama kuma na san shi ban san shi a ɗaya ba an ɗaya baka amma na san in ana fadan wanda yake mashi'a kage a duniya ma yana cikin su ɗaya kenan na biyu ba mu kira Abubakar ko Umar azzalimi ko kafiri ba muna da mutane masu suna Abubakar in kwa naga an haife ni ina da baba na samun sunan wani mutum sai naga kafiri ne dole in canja suna yanzu a cikin ƴan shi'a ko da shugaban shi'a na garin nan sunansa Abubakar bai kuma canja sunansa ba saboda haka batun kuma ko abin da kake faɗa wai wani ya ga wani halifa ya zalunci ko a tsakanin su ana faɗan haka sai dai in karatun naka ne kawai bai nisa ba amma akwai ahlus sunnan da ya soki wani sahabi akwai sahabin da ya kace wani sahabi akwai wani sahabin da ya tsine wani sahabi wannan dubba batu ne kawai kara dora shi akan shi'a dai kenan sannan shi malam batun mut'a ni abin da nake kokarin ce shine yanda suke cewa mut'a din kanta shi'a ta yadda da mut'a a malaman ahlus sunna ma akwai wanda suka yadda da mut'a kamar Imam Malik ayi bincike mai yawa amma mu abin da muke fada da shi cewa muna bada aran matan mu in muna tattaki muna mut'a har wani malamin sa yace wai an samu condom kondo ya kuma fada kuma duniya ta ji bai kuma jin kunyan ƙarya ya fadi wayannan mangana yace an samu shi'a da kondo wannan malamin su shine malamin su na Jos wannan batun mut'a wani abu ne su ma iyakaci abin da za su ce maka su ce an yi mut'a zamanin annabi wani halifa ya hana babu wanda zai ce maka annabi ya hana mut'a komin karatunsa komin iliminsa sannan mun koma wajen shi malam na Tijaniya sai mu ce to inda shi ma kuma zai duba don shi muna da alaka da su alaka kuma mai karfin gaske sannan kuma ayi hankali ba kowane littafi bane da an zo an sa masa stampin shi'a ya zama na shi'a ba malamin nan na iya rubuta littafi ya ce na shi'a ne ko kuma abubuwan da yake gani na san wani malami cikakke ni na izala ni na kai izala garinmu ni ne farkon limamin garinmu gamawa tayu kuma ni na fi malam Labdo sanin malam Abubakar Gumi domin shi ya tura ni Lagos ina karantarwa shi ya haɗa da sojoji kamar su Jana AB Muhammad ina tafsiri gidansu a da so saboda abin nan na'am
kafin ka cigaba me yasa kake jin waɗannan kungiyoyi suke tare da alaƙa da kungiyar
ku shi rashin sani tunda mu dukan mu Ahlus Sunna ne a da kamar shi wannan bawan Allah akwai abubuwa da dama da bai sani ba a game da mu don ina ganin tambayoyin da ake masa a radio ko kuma talabijin nasu sai in sha mamaki batun bambanci a wajen halifanci tun a zamanin sahabban kansu akwai waɗanda ba su yarda da jagorancin waɗansu halifai ba haka ne malam ko ba haka ba akwai waɗanda suka yi tawaye su aka san dalilan da aka ba su aka ce dalilin da ya sa suka yi tawaye kenan ba mu kaɗai ba ne duk abin nan da ka ga muke yi ko kuma ka ji na taɓa jin kamar ko shi malam Labdo ne ko wani ya ce muna kiran matar annabi kaza yana siffanta ta da wani abin ni ba zan iya faɗa ba wai ya zubla su sukan faɗa gaba gadi su ce ƴan shi'a sun ce matar annabi Aisha ta yi kaza wanda kuma ni abin da yake bani mamaki duk wanda ya faɗa kuma bai san shi'a ba sukan kawo aya a cikin suratul nur da Allah barin karasa wannan suna cewa wai Aisha an tafi an barta a wajen yaƙi ta dawo za ta ɗauki sarƙanta sai aka yi kaza to mu wannan abu bai inganta a wajen ƴan shi'a ba saboda haka mu ba za mu iya cewa matar annabi tana fasikanci ba ko mu a wajen mu duk wanda ya zargi matar annabi da irin wannan abubuwan ya riga ya fita daga cikin musulunci amma muna jin malaman suna ta faɗa wannan kuma dai kamar abin da na faɗa mafi yawan masu faɗan maganganu akan shi'a ba su san shi'a ba saci faɗi kawai suke faɗa
da gangan na bar su Jafar da su Hajji Yafi kun sai mun gama da ƙungiyoyin sunan na addinin tukuna sannan mu zo Professor Labda akwai abin da zaka mai da mutane kan abin da ya faɗa
to da farko dai wato mutu'a Imam Malik bai da ra'ayin cewa mutu'a halacci na ɗaya kenan na biyu kuma cewa wani halifa ne watakila yana nufin Umar bin Khattab Allah ya ƙara masa yarda cewa wai shine ya haramta mutu'a bayan zamanin manzo Allah ana yin ta kuma shi manzo Allah bai haramta ba wannan shi ma ba gaskiya bane domin akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim wanda ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutu'a a shekarar da aka yi yakin Tabuk. Kuma abin sha'awa shine Ali bin Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, shine ya hakaito wannan, shine ya karbo wannan ruwaya. Sai kuma batun da yake na cewa ni ina daga cikin manyan masu yi wa Shi'a kage, wanda wannan reshe ne na maganar su da ya cewa duk abin da ake ji dangane da Shi'a ba daga bakin su bane, daga bakin makiyan su ne. To wannan shi ma ina ganin ya kamata ya gyara wannan magana domin ya yi adalci. Ni akalla na yi shekara 20 ina rubutu, ina magana akan Shi'a. Kuma duk wanda yake karanta tafai na san ina da wani tsari na musamman da nake bi. Ina dogara 100% akan littattafan malaman Shi'a na da da na yanzu wajen bayanin ra'ayin Shi'a da aqidar Shi'a da hukunce-hukuncen Shi'a. Saboda haka abubuwan da ake danganawa Shi'a abubuwa ne wanda ake karantawa daga littattafan malaman su. Kuma abubuwan da ake gani kuma daga gare su suna faruwa akan tituna na biranen kasar nan. Wannan kuma baya bukata a faɗi domin duk mai ido yana gani.
Ni abin da nake son tambaye ku, dukkan kungiyoyin nan an ce na musulmi ne. So nake san daga ku shugabannin kungiyoyin musulunci, kuna da wani matsala da yadda kuke gudanar da ita kanta shika-shika musulunci nan guda biyar a tsakanin ku?
Wato idan aka yi magana shika-shika musulunci, wanda na san kowa ya san su, mafi muhimmanci a ciki shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wanda kuma wannan shine harsashi wanda ake dora ragowar ginin musulunci akai. To sabanin ba wai a sallah da azumi da haji bane muna yi suna yi, sabanin a harsashin ne kalmar la ilaha illallah. Idan mutun ya fade ta, sannan ya fadi wani abu wanda ya warware ta, tana ina. Kamar misali maganar alqur'ani, wanda ya gama magana yanzu shine bayani zan maka abin da ya warware. Alqur'ani ya tabbatar shi a cikin sa, akalla ayoyi guda biyu sun tabbatar cewa Qur'ani babu dadi babu ragi a cikin sa. Sannan na biyu, Ubangiji yayi magana dangane da Alqur'ani, yace la ya'tihil babilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Sai wani yazo yace Alqur'anin nan an yi kare-kare da yawa, an yi rage-rage da yawa. Wani yazo ya rubuta littafi su kutun da guda, wanda ya kawo ruwaya 2000 wacce duk take tabbatar da cewa Qur'ani akwai kari a ciki, akwai rage a ciki. Dan Shi'a ne, malamin Shi'a ne. At-Tabarsi ake ce mishi, shine lakabin sa da ya shahara shi. Shi wannan littafi nasa shine Faslul Khitab fi ithbati tahrif kitab Rabbil Arbab. Wannan shine cikakken sunan littafin Faslul Khitab. Saboda kaga wanda yace Al-Qur'ani akwai rage a ciki bayan Allah yace zai kiyaye shi, ko kuma yace Al-Qur'ani akwai rage da kari a ciki bayan Allah yace la ya'tihil babilu, to kaga akalla wannan ayoyin guda biyu ya karanta su. In ko ka karanta aya ko daya ce Qur'ani, to sauran Qur'ani ma gaba daya ka karanta shi.
To a gaishe ku malamai, mun gode kwarai da gaske. A makon gobe in Allah ya kai mu, za mu je da wannan kungiyoyi din suka bambanta wajen gudanar da tarukan su na muzahara. Domin Shi'a ta ce ai ba su kadai suke toshe hanyoyi ba, Izala da Tijjaniya ma suna yi idan suna nasu gangami. Sannan Rahma Abdulmajid ta ce tana da misalai da yawa da za ta zo da su domin ta nuna yadda ake gallazawa mata a hannun su 'yan Shi'a din. Zai kafin mu tafi, muna son mu gode wa su dukkan wakilan kungiyoyin nan da suka halarci wannan zama na Abuja, da kuma da ma'aikatanmu na nan ofishin BOA da ke Abuja din da suka hana ido bacci domin tabbatar da nasarar wannan zama din, musamman Nasira da Mulhikaya da ya gayyato jama'a, da kuma Benjamin Gawan da ya dauki bayanan ta kyamararsa da kuma sauti. A madadin su duka, ne Aliyu Mustapha Sakuta a nan sashen Hausar murya Amurka a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
A gaishe ka. Yanzu kuma ga Zahar Aminu Fage da labaran duniya amman fa a takaice.
Wannan makon ne shugaban Russia Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka da dama a wani wurin shakatawa da ke garin Sochi, inda za su gudanar da wani taron kwanaki biyu. Sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya ce za su bar wasu dakarun Amurka da za su tsare filayen haƙan mai da ke arewa maso gabashin Siriya domin kada su fada hannun mayakan ISIS.
To masu saurare, da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Zahar Amin Fage da takarantar mana labaran duniya, da Salamun Abo da ya haɗa mana sautin, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.